Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tasoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a dusa da aka yi ra'ayi a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. Madalla masu sauraro shirin yau da gobe, kamar kowace ranar Litinin yana Abuja a Najeriya, inda wakiliyar mu a can Rukaiya Bashir za ta gabata mana da shirin kamar yadda aka saba. Za kuma ta dora ne inda ta tsaya a shirin da ya gabata, da ke duba irin halin da rayuwar matasa ke ciki a yau. Akwai hira da mawaki domin nishadantar da ku, muna kuma tafa da wani girki mai ɗanɗanon gaske a ɓangaren ƙwalama. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, da ni da ku sai mu ƙara gyara zama mu kasance da shirin na yau da gobe.
Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon zango ko na ce ci gaban shirin, inda a makon da ya gabata muka tattauna kan batun shin a matsayin ki na matashi ko a matsayin ka na matashi me ke ci muku tuwo a ƙwarya. To a yau dai zamu dora kan wato ci gaban tattaunawar da muka yi a makon da ya gabata. Kana masu sauraro kada dai ku sha'afa, zamu kawo muku hira da mawaki, daga bisani kuma sai mu garzaya fagen ƙwalam da makulashe. Muji me bakurum a yau za ta girka mana a cikin kitchen din namu. Masu sauraro sai kasance tare da ni Rukaiya Basha domin jin yadda tattaunawar namu sai kasance. Malama, dama mun fara program din baki a ciki, amma yanzu zaki iya cifin mana. Ya sunar malamar.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Malama Binta Isa Yahuza.
Malama, muna ta tattauna kan abin da ya shafi matasa da dake uwa ce a cikin zauren. To a matsayinki na uwa, matasa da dama sun yi maganin abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya. Wasu sun ce rashin tarbiyya, wasu sun ce shaye-shaye, wasu sun ce rashin wato samun ilimi mai inganci, inda wasu kuma suke ganin cewa rashin wato gwamnati ta rika agaza da tallafawa wato matasa ta ɓangaren ayyukan yi. Matasan da suke samun aiki a wannan yanayin su ne matasa wanda suke da iyaye a bakin murhu, inda wata kuma a cikin zauren take cewa abin da ke ci mata tuwa ƙwarya shi ne yanayin da mata, musamman matan aure, suke barace-barace a kan tituna. To me zaki ce a matsayinki na uwa a cikin wannan zaure?
Da farko dai wannan abubuwa gaskiya suna faruwa duka. Maganin gaskiya, matsalolin da ake fuskanta yanzu musamman na ƴaƴanmu game da shaye-shaye da maganin bin abokane haka, akwai rashin tarbiyya kamar yanda malam ya faɗa, ban san sunan shi ba, yawwa malam Umar. Akwai rashin tarbiyya, akwai kuma irin kiyalisin da iyaye suke yi, ɗana ya fita ban san lokacin dawowar shi ba, ban san sana'a me yake yi ba. Ba mamaki ma akwai ƴaƴan da ake tura su makaranta, amma sabanin abokanan da suke yawo da su gurbatattu ne. Sai a ce makaranta za ka, ai wannan lokacin ya wuce mu je ka raka ni. To su ƴan shaye-shaye suna da wani aƙida na daban. In za ka wani baka ci ba, ba za a taimaka maka da abinci ba. Amma in dai maganar shaye-shaye ne, in za a kashe maka 100,000, in dai za ka sha to za a baka. Akwai wannan kullin zumuncin. Sannan kamar
ma ɗaya daga cikin abin da ke sa ma suke yawan fadawa.
In baka da shi aboki na tallafawa gaskiya, in har baka kai zuciya nesa ba. Kin gane, su je su yi abubuwan a waje, sannan su dawo, iyaye ba su san ina suka je ba, kuma baka bincikan ɗanka kaga ya shigo a wani yanayi. Ba za ka irin damu ba. Za ka ce ko ya je makaranta ya gaji, ko ya dawo daga wurin aiki, to wani ba makaranta ba aiki. Kawai shaye-shaye ne ya ga labaitar da shi, to ciki ba komai. An je an sha abin da ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwa. Sannan maganan barace-barace, akwai laifin iyaye maza ga mu matan aure. Malama, akwai namijin da zai fita tun sallan asuba, ba zai dawo gida ba sai 11:30. Akwai ƴaƴan da ba su san ubansu ba, akwai uban da bai san ƴaƴansu ba. To in har mace ta nemi abin da za ta ba ƴaƴan ba ta samu ba, sana'a bai yiwuwa. Gwamnati kullun za a ce ai mata ne a kan gaba, in an tashi siyasa, an tashi waye, za a tallafa mu. Muna ƙungiyoyi, muna ganin irin waɗannan abubuwa. Za a tallafa mu da mata ƙananan jari. To in har ba ki da abin da za ki je gida kuma ki kama kanki da shi, wannan tallafin ba wani ba ne. Kuma tallafin bai zuwa, ko yana zuwa daga sama ake haijakin ko yaya ne, har yau mu ba mu gano ina matsalan nan take ba. To dole ne uwa ta fita ta je ta nemo ma ƴaƴanta abin da za su ci. Ba ma baran ba, illan ma wani ya ɗauke ta ya je ya lalata da ita ya ba ta kuɗi. Ta zo ta ciyar da gida, har in uban ma mara zuciya ne, in ya zo ya gani ya ci bai tambaya ya aka kika samu. Duk wannan abubuwan yana faruwa. Duka yana faruwa gaskiya, sai dai mu koma ga Allah mai ta istighfari. Ita kuma gwamnati ta duba mana da mu da ƴaƴanmu gaba ɗaya, ta rinka tallafa mana alƙawarin da suka ɗauka da abubuwan da suke cewa za su yi ma mutane. Ba za mu ce ba sa yi ba, suna yin daidai bakin gwargwadonsu. Amma me yasa in sun bayar bai kai inda suke tunanin zai kai ba? Me yasa ba abun baya? Shine kawai matsala. Ana yi ba wai ba a yi ba, gwamnati tana yi, ni shaida ce tana yi. To amma kuma bai kaiwa inda ake so ya kai. To kin ga ƙananan yara matasa, musamman 'yan shekara 28, 25, in an zo zaɓe za a ce je kai katin zaɓe. Za a biya maka scholarship, za a neman maka aiki, za a baka tallafi. In tela ne kai, za a ce za a baka keken ɗinki. In kuma kai bakaniki ne, za a ce za a haɗa maka kayayyaki, kafinta. Duk da haka suke yaudaran ƴaƴa, kuma ba abin da ake. To gobe su ne ɓata gari, su ne kuma 'yan bangan siyasa. Saboda an kira su, an musu alƙawari, za a yi musu, za a ba su. Ba su gani ba. To wannan matsalolin gaskiya yana faruwa sosai da sosai, malama.
To Abdulkadir, idan na dawo kanka, ka ji abin da duk aka tattauna a cikin wannan zauri. So me za ka ƙara a kai wato ta ɓangaren shawara, wani irin shawara za ka bada? Musamman ma idan muka yi la'akari da cewa ka taɓo ɓangaren ilimi da kuma ayyukan yi.
To shawara shi ne a nan gaskiya, matashi kai ya tsaya jiran. Wace dole sai gwamnati ta mai. Saboda daga gidansu kaɗai zai iya lissafa wa'inda suke da digiri na farko kenan. Sannan sana'ar hannu, in ka dogara, in ka riƙe Allah, ka riƙe ta da mutunci, to insha Allah in za ka fita, ko da baka dawo da wanda za ka yi rizabin ba, za ka dawo da wanda zai kasance ya ishe ka harkokinka na rana. To ka dai riƙe sana'a, sannan kuma ka jajirce duk inda kake ka tsaye da gaskiya a kanta.
Haka
insha Allah wannan zai kai ka mafita ga duk abin da za ka yi.
To Khadija, kin ji abin da ɗan uwa matashi ya faɗi. Me za ki faɗi game da batun shawara a matsayinki na 'ya mace, inda kuma kika yi wato bayani kan abin da ke cin miki tuwa ƙwarya, shine rashin tarbiyya da 'ya'yan yanzu suke ba sa samu.
Shawarar da zan bada game da wannan shine, game da yanda ita
Hajiya
ta faɗa, shine iyayenmu su ƙara jajircewa ganin shige da fitin ƴaƴansu da irin da wa ƴaƴanka suke mu'amala da shi. To sai mun ƙara jajircewa akan irin wannan. Sai kuma mu ma ƙawaye, irin ƙawayen da muke mu'amala tare da su, irin za mu ga baki da gashin wance, kice sai kin kitson wance. To mu ma sai mun gyara ta fannin wannan.
Saboda wannan za ki ga mace ba ta da abu ta ce sai ta yi. To daga nan kuma ta fada hallaka kenan.
To Faisal, idan na dawo kanka, ina ga kai ne na ƙarshe da za mu ji daga gare ka, wani irin shawara za ka ba wa matasa a cikin wannan yanayi da muke ciki, da Najeriya take fuskantar ƙalubale ta kowane ɓangare?
To, ni dai babban shawaran da zan ba ma ƴan uwana matasa shine, abin nan dai na rayuwar nan kaman misali da wasu yuman da suka dogara da karatun boko na cewa sai sun samu aikin gwamnati. Saboda yawan matasan abin da suke fama da shi kenan. Sai ga mutum yana sa girman kai saboda yana da digiri. To, masu digiri suna nan da yawa, sun ma fa irga. To, sai ga mutum dan yayi digiri sai dole sai ya ci da gwamnati. Akwai ayyukan hannu wanda zaka iya, amma sai ga matashi wai shi yana jin kunya dan yayi karatu. Ya ziye wa'innan ayyukan. Zaka iya ga ayyukan nan da dama, zaka iya kasuwanci dako menene, amma ko da ke dako dai bara in cire maganar dako. Saboda mutum duk da sana'a ne, amma matashin da yayi digiri, zaki ji ka ce mai maya dako, zai yi tunanin kamar kare yana mai wayo ko kare yana shi ne. To shi ne. Amma akwai dai ayyuka da dama da ya kamata matashi, amma kuma sannan kuma akwai wani ƙarin haske da nake so in yi. Akan tarbiyyar yara. Yawancin matasan mu suna fadawa shaye-shaye ne ganin cewa kamar shi ne wayewa yanzu. Da yawa abin da ke jefa su shaye-shaye kenan. So da tarbiyyar mu abokanai da suke yi, zaki ga wani a gidansu an ce sai dai karatu ne, already zaki ga yana zuwa makaranta, amma inda zai fita waje tare da abokanai, akwai abokan da suke zuwa kasuwa, sana'a, ya ga suna spending kuɗi haka. Suna kashe kuɗi shi ma sai ya samu ranci shi ma na so ya dinga kashe kuɗi haka. To, abinda zai zama ya ra'ayi kenan ya fara bin su, maybe akwai wani abu da kuma suke na daban, in ga yana shiga cikin su suna zuwa. To, na farko dai shaye-shaye, inda za ka yi mu'amala ɗan shaye-shaye. Normally yau kana zuwa gobe kana zuwa zai dinga ce ma a kai ma ba kai ba zai dinga da irin azin. Zai ga kamar.
Abu ne normal a wajen
shi. Abu ne normal kin gane zai so a ce ya ja ra'ayinka ku fara tare. A yanda ya ja ra'ayinka ku fara tare shi kenan fa ka faɗa harkan. Kuma dan dai ya siyan ma kayan shaye-shaye da sauran abubuwa duk ba matsala ba ne. Kuma in dai ka je kai shaye-shaye a ɗayan za ka zo kana jin yunwa ba ƙarfi a jikinka, ta za ka je kai aiki sannan kuma ka ci abinci. Ni a tunanina ma fa shaye-shaye na mai kuɗi ne. A tsaye mana in kai shaye-shaye.
To, akwai wanda a cikin zauren nan da ya ce ko ba ka da ko sisi ma kamar tafiya haji ne ko zumunci ne, yawa malama ce ta faɗa.
Yawa.
Ta ce ko ba ka da ko sisi in dai har za ka sha ko ta nawa ne za a baka, amma ba za a baka na abinci.
Yawa, ita wannan maganin da ta yi. Akan shaye-shayen ne, ni kuma ina magana ne akan batun kai shaye-shayen abin da za ka ci.
Haka.
To shi ne lissafi na nake so in yi bayani a kai. To ka je ka ba ƙarfi a jikinka baranta na ka je ka nema ka ci. Su kuma wanda ka je suka baka ɗin, su garin kansu ta kansu suke. Da samun su cin baranta na ma su baka. Amma dai ɓangaren wannan ne for sure za su ma. Sannan kuma na ɓangaren tarbiyyar yara. Da yayanmu na da da yanda suke, in yaro ya dawo, farko ya dawo daga makaranta za a duba takardun shi, me aka koya mai, me ya yi, kin ga. Suna da garantin cewa ya je makarantar. Amma yanzu ba su damu da wannan ba. Sannan kuma sai wannan wayan da ya shigo na zamani. Da yawa a cikin waya yaranmu ne yanzu suka ɓaci. Akwai platform da yawa, social media kin gane da yaranmu suke da yara suke amfani da shi wurin aikata wani abun da bai kamata ba.
So da kuma kallace-kallacen abubuwan da bai kamata ba.
Shi ne. Da a ce iyaye za su dinga ƙoƙari. Ko a sati ne, maman yaro za ka yi, mu ga wayanka a cire mun password. Zaka duba, waridi zaka shiga wannan ɗin shiga lari su menene, amma yana wasu abubuwan da zaka gani. Amma ba wai kai tsaye ka ce zaka samu yaro wai rana ka duba wanka ba, waridi zai iya dilitin wasu abubuwan dai. Amma in dai ka zo kawai, kamar a ce ba zata haka, kawai kana zaune kuna hira, cirin faso magawayanka. Kin ga kafin a ce ya yi ciya zai dilitin wani abu ko wani abu, waridi kina kusa da shi kin ansa. Amma yana wani abu mara kyau da zaki gani. A tunanin wannan abun ma shi ma zai rage ƙarancin.
Rashin tarbiyya da ake samu. To haka yake masu sauraro, kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka dake a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen waƙe-waƙe, amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai jira. Kira ka.
kake masu sauraro idan muka dawo fagen waƙe-waƙe kuma a yau muna tare ne da wani matashin mawaƙi inda zai nuna mana gwagwarmaya da ya yi wato ya bi domin samun ya cika burin shi na zama mawaƙin zamani amma dai aka ce waka a bakin mai ita tafi daɗi barka da zuwa
Hajjatu ma assalamu alaikum
wa alaikum salam to ya sunan bakon namu na yau
sunana Muftahu Lawal Gezu
Masha Allah to aji Muftar ga ka a matsayin wato matashi mawaki shin me ja ra'ayinka ka gakka wato shiga harkar waka
a to alhamdulillah kamar yanda kika ce matsayina na matashi mawaki duk wani matashi burinsa a rayuwa kowane ne ya samu aikin yi
aka
to babu abin da ya ja ra'ayina illa yanda na fuskanci wannan sana'a ce mai karfi shi yasa na shiga neman dan adama da ni
haka ne
in nemi abinci
da dama suna kallon waka a matsayin sana'a wasu kuma musamman manyan wato mawaka suke cewa wasu suna cewa waka nishadi ne a gare su to kai ka dauke shi a matsayin sana'a to wasu irin hanyoyi ka bi domin ka cimma wato muradinka na zama mawaki
to alhamdulillah kamar yadda kika sani ko in ce kika ce wasu suna kallanta a matsayin nishadi to wanda yake kallanta a matsayin nishadi kamar wanda ya shigo dan nishadin ne wanda yake daukar ta a matsayin sana'a to ya shigo ne dan ya nemi abin da zai ci da shi da ƴan uwansa da iyalinsa hanyoyin da nabi akai na ba hanyoyi ne masu sauki ta hanyar da nake tunanin zan iya cimma burina akai
haka to ga ka a cikin harkar waka iya waka kake yi ko kuma dai kana hadawa kamar da kida da wasu abubuwa na gargajiya haka
eh gaskiyar magana ina kida ina waka kuma da dadawa ni jarumi ne a cikin masana'atar fim
To duka dai kana yi kenan tana shirye film kenan ko kuma kai kana wato ana kiranka ka yi film din kenan
eh gaskiya ina producer din kuma ana kira ni
to a lokacin da ka ji kana son ka zama mawaki kuma jarumi a wato harkar fina-finan Hausa wani irin kalubale ka fuskanta daga wajen iyaye da ƴan uwa
to gaskiya kin san kowa yakan zo masa ko naka kowa yakan zo masa da wani abu na daban a bangaren iyayensa to ni abin da na dauka bangaren iyayena kawai tunda na zo nayi karatu bakin gurgudu na kuma zo na same su na ce ina da sha'awar shiga neman abinci akan wannan bangare na waka kawai fatan alkhairi suke
ne haka ne to wani matakai ka bi domin ka cimma wato muradin naka saboda ai ba kawai haka kawai zaka tsinci kanka a waka ba watakila akwai hanyoyi da ka bi ko kuma dai son ka zama mawakin ko ka tsinci kanka cikin studio
matakai da nabi na farko na matakin da zan iya rubuta ka tukunna sannan nan nemi inda ake yin ta na kuma je inda ake yi sai na je a buga min kida a inda ake yi na kuma samu waɗanda suke yi suka san abin su ƙara gadin ina su nuna min hanyar da za ta fi da ni daidai akan waka
to wani waka ne zama wato bakan damiyarka wato wanda yi fice ya fito da kai duniya suka san ka
eh waka da ta zama bakan damiya kin san kowa mawakan kin san kowa ya dauki bangare daban-daban
haka
aki ga wani sun fi wa iyaye waka ni gaskiya wakar da nake ji da ita bakan damiya ta kamar wakar da ta shafi har bangaren uba
dani
ni ina son uba
to uwar fa
sai ina son ta
eh
amma kin san da yawa mutane mawaka suka manta da nasararrun uba da martabobin uba saboda kin san uwa Allah ya magana ta alqur'ani kafin uba to shi yasa duk wanda yazo baya tsayawa ya duba menene mahaifin gwagwarmaya da mahaifin yake sai kafin a samu uwar ita kanta
haka
to sai dai mahaifiyar muka fi kawai la'akari da kuma dauka
haka
gaskiya
to da ni da masu sauraro za mu so wato ka rera mana wannan waka mu ji me yakin sa
ko waye rashi na oba ko zo mu tare mu jajanta masa gidan ai babu gida in aka ce maka babu oba wannan waka ta oba uwa ba na raina muke ba shine je ko a gida ma'ana mahaifi ne a gaba
wannan waka ta oba uwa ba na raina muke ba shine je ko a gida ma'ana mahaifi ne a gaba da shi muke duka tinka shine rumfa baba gidan da oba ya kwanta sai bushe ko Mama
Allah. To a lokacin da ka rera wannan waka na uba, ya mahaifinka ya ji ne?
Eh, gaskiya ba ma ya rai.
Allah sarki.
Eh, ni kawai ina jin sa a raina ne saboda ba ma na jin sa a matsayin sa na uba, sai lokacin da aka ce ni ma na zama uba, sai na gane cewa ashe iyayen maza
ba karamin gwagwarmaya ake
yi. Ni gwagwarmaya dawainiya da mu tun daga samo uwar da karatun mu da cin mu shan mu tabbatarwa da tarbiyar mu a sarawa iyaye maza.
To mutane da dama suna kallon mawaka a matsayin marasa tarbiya. Me zaka ce game da wannan?
Eh, ba mawaka kadai bane, harka ce ta rayuwa. Kin san shi dan adam yanda ka dauki kanka haka take tafiya kai. Ita kuma sana'ar mu abin da yasa mutane suke kallon ta haka saboda sana'a ce wadda ta hada cudanya maza da mata. To kuma tsakanin mace da namiji, kin san Allah ya magana ma Al-Qur'ani akai. Tsakanin mace da namiji ana ganin in mace ta zo kusa da namiji kawai akwai wasu abubuwa da za ku iya wanda wasu na ce ba. Amma ita tarbiya dan kirki daga gidansa yake tasowa da ita.
Kowa ne. Baya sakewa yanayin da yake
mace har namiji, yanayin da ka dauki kanka ma kai ki ga wani abu. Ko social media kika kalla.
Eh.
Abinda kike ga mutum yana yawan posting a ransa a
page
din sa shine a ransa. Zaki ga wani kullun tunanin sa wa'azi ne, wani ko bangaren sana'a sane, wani ko bangaren batanci ne na rayuwarsa. To abinda ke ransa shike talatawa.
To a matsayin ka na matashin mawaki, menene sanadiyar harkar waka, wato katsinci kanka a ciki, ma'ana ta bangaren farin ciki da bakin ciki wanda ba za ka taba manta da shi ba?
A na farko abinda na tsinci kaina wanda bazan imanta da shi ba, fara faki farin ciki.
Haka.
Saboda shine gaba. Farin cikin da nake ji yanda nake yin waƙoƙin mutane ke ansa. Kuma suke fadakar da mutane sosai.
Haka.
Kuma suka shiga jikin mutane su alfahari da su. To ina jin daɗi in zo guri ga ana marmari na, ana kuma yabo na akan irin ayyukan da nayi.
Haka.
Bakin ciki kuma ba abinda ke bata min rai. Irin in zo guri ina ganin ga irin dan darajar da Allah ya min da baiwar da ya min, sai karaina ka dauki ni akan bankai wannan matsayin ba. Kin fuskaci me nake ne? Idan ba ka san ni kenan. Saboda kin san babu wanda in yi san ka, idan mutum ya san ka, to ya raina ka, to shi ya fi damu na. In baka san ni ba, karaina ne bai dame ni ba.
Haka ne.
So dan baka san inda nake ba.
Haka ne. To bayan wannan waka na uba da karira, wani waka kuma karira wanda ya fito da kai wanda ba za ka taba mantawa?
Akwai su da yawa.
To kamar
tunda akwai waƙoƙi kamar me zagin wani, me gulle mare wani, ko da baya gani, in ka zagi uban wani, naka ka zaga ka sani sosai.
Me zagin wani, me gulle mare wani, ko da baya gani, in ka zagi uban wani, naka ka zaga ka sani sosai.
Har yau dai wannan bayanin uba yana ciki. To Allah ya ba iyayenmu albarka.
Amin dan alfarma.
Allah ya sa mu wani lafiya. To wani irin nasarori ka samu sakamakon harkar waka?
Nasarorin da na samu suna da yawa. Tunda nasarori na samu ciyarwa da tufatarwa da taimakawa iyaye da ƴan uwa, duk kuma a cikin sana'ar waƙar nake samun abin da zan taimake su.
Haka ne.
To kin ga na samu nasara.
Haka ne. To wani irin kira za ka yi wa matasa ƴan uwanka wanda suke zaune karazube ba ayyukan yi?
Kiran da zan yi da duk wani matashi na duniya baki ɗaya, kawai zan ba ka shawara ne duk abin da ka sa gaba. To ka tsaya ka duba abin da zai iya kawo maka mafita a rayuwarka zuwa gaba. Ka kuma yi domin Allah, ka rike gaskiya da amana, ka tsaya tsayin daka, ka jajirce akan abin da kake yi. Alau mawaki ne kai, ko wata sana'a kake daban ko ma'aikacin gwamnati ko menene in ka sa gaskiya da amana zaka kai matakin da kake nema amma idan ka sa shirme da shiririta to zaka rika sha'awar waɗanda kuke tare da su zuwa gaba
haka ne to wani waka zaka kulle mana shirin shi
in soyayya a gidan yawa alƙibla na gidan yawa komai za'ai idan da so kawai na shi zai fi martaba
So haka yake masu sauraron mu idan muka dawo fagen kwalam da maƙulashe a yau bakuwar mu wato kamar yadda kuka sani a koda yaushe dai wannan ba sabuwar bakuwa bace malama Saratu Uwais sannu da zuwa.
Eh sannu barka ka dai.
To me zaki girka mana ne domin uwar gida ta samu sabon wato hanyar sarrafa mami gida abin daɗi.
Eh to yau za mu samu dan wani abu, za mu sarrafa biredi ne ta wani hanya daban. Wato abun kari musamman idan ana so a yi karin kumallo za mu samu biredi yau za mu yi sandwich kuma abubuwan da muke bukata ga sunan kamar haka da farko uwar gida ta tanadi biredi idan tana da yankakke shikenan in ko babu yankakken wato slice sai ta samu biredi dai a da yayyanka a samu kayan ganye kamar kabeji haka da dan su albasa da kayan miya da faffan kwai idan ma akwai kifin gwangwani duk da ba dole bane amma dai saboda ya dan ƙara armashi sai a saka da kuma sinadarin dandano akwai kuma wannan mayonnaise ba ma kenan kuma dai menene dai mayonnaise a samu shi ma da farko za a samu mazubi sai a zuba duk kayan hadin a ciki yankakken kabeji da faffan kwai dan soyayyen kayan miya haka da dan soyayyen albasa abubuwan da ke bukata dai duk ki zuba a ciki yadda kifin gwangwanin sai ki juya ki cakuɗa ki zuba ba ma din a ciki duk ki cakuɗa sai ki dauko yakakken biredin ki da kika ajiye ki shafa mayonnaise din akai sai ki dauko wannan hadin naki ki rinka zubawa akai idan kika zuba sai ki dauko wani biredin da kika shafa mai mayonnaise ko butter shi ma ki dora akai haka zaki yi tayi dai ki layerin din su idan kaman guda haska duk yawan da ke so kaman guda uku haka ko hudu ko biyar idan kika idar sai ki zo ki yanka tsakiya kenan idan kika so kuma zaki iya rufewa da foil paper ki samu ki dan gasa shi sama sama haka to mun idar insha Allah wannan hadin aka samu aka hada shi da tea yana da matukar dadi sosai
A daidai malama Rukayya da kuma hakan ne muka zo ga ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wakilin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Abuja, Najeriya, Rukayya Basha. Da dukkan waɗanda aka ji muryoyin sa a cikin shirin. Sai Fiona Nanduru da ta daidaita mana sautin shirin. Hawa Sharif ki sallama da ku daga nan Washington DC. Sai anjima ku.